sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Laraba 14 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Zahra'u, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai Kyiv, babban birnin kasar da jirage marasa matuƙa ƙirar Iran, ya lalata wasu gine-ginen gwamnati biyu. Papa Roma Francis yau Laraba ya yi kira ga mutane da su rage kashe kuɗi da almubazzaranci saboda kawai Kirsimeti. Sannan rundunar sojin Amurka yau Laraba ta kaddamar da bataliyar sararin sama a Koriya ta Kudu a hukumance don sa ido kan take-taken su Koriya ta Arewa, China da Rasha.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cigaban hirar da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha ya yi da shugaban Nijar Muhammad Bazoum yayin da ya kawo ziyara ɗakin watsa labaranmu a nan Washington DC. Sannan za ku ji abinda masu sharhi kan ƙwallon ƙafa ke cewa game da karawar da za a yi yau tsakanin Morocco da Faransa a gasar cin kofin duniya ta ƙwallon ƙafa ta duniya. Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau, wanda Nasir Adam El-Hikaya ke yin bitar ƙarshen shekara. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran yau Laraba, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani hari da Rasha ta kai Kyiv, babban birnin kasar da jirage marasa matuƙa ƙirar Iran, ya lalata wasu gine-ginen gwamnati biyu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya bada rahoton aukuwar wasu fashe-fashe a gundumar Shevchenkiv da ke yankin tsakiyar birnin na Kyiv. Nan take dai ba a tabbatar ko akwai waɗanda abin ya rutsa da su ba. Rundunar sojin Ukraine ta ce ɓangaren tsaron sararin samanta ya kakkaɓo jirage marasa matuƙa samfurin Shahid guda 13 waɗanda irinsu ne Rasha ta yi amfani da su wajen auna wurare da dama a biranen Ukraine. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙara ƙaƙabama Iran takunkuma a wannan satin saboda ƙirƙirowa da kuma samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa da Rasha ke amfani da su a yaƙin Ukraine. A halin da ake ciki kuma, Papa Roma Francis yau Laraba ya yi kira ga mutane da su rage kashe kuɗi saboda shirin bukukuwan Kirsimeti. A maimakon haka, su yi amfani da kuɗaɗen da suka adana wajen taimaka ma mutanen Ukraine. Da yake jawabinsa na mako-mako a birnin Vatican, Papa Roma ya ce ana matuƙar wahala a Ukraine. Yana mai jaddada kiran da aka wuce ma almubazzaranci a lokacin Kirsimeti. Suna fama da yunwa, suna fama da sanyi, da kuma da dama daga cikinsu na mutuwa saboda rashin likitoci da nas-nas, a cewarsa. Ya ƙara da cewa, kar mu mance da su. A yi Kirsimeti, cikin kwanciyar hankali da imani ga Ubangiji, to amma tare da tunanin mutanen Ukraine. Ukraine ta yi ta fama da hare-haren jiragen saman da Rasha ke kaiwa akai-akai kan madafun abubuwan more rayuwa cikin 'yan watannin nan, waɗanda hakan suka yi sanadin katsewar wutar lantarki da ruwa.
An jima kaɗan, Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da wannan tattaunawar. Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya ce ya zuwa yanzu gwamnatinsa ta kama mutane aƙalla 30 da ake zargi da laifin cin hanci da rashawa, ciki har da minista. Bazoum, wanda ke halartar babban taron da Amurka ta shirya da shugabannin ƙasashen Afirka, ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi ta musamman da Aliyu Mustapha Sokoto a hedkwatar muryar Amurka a nan Washington DC.
Muna magana sai da yawo, da ba kun yi magana cewa za ku girka wata rundunar sojoji ta sai da yawo ba, me ya faru ga batun, ko da yake suna cewa wannan rundunar za a girka ta ne domin a hana juyoyin mulki.
Eto a taron shugabannin ƙasa da ya gabata da yawa kana Abuja, an ɗauki wannan matakai na a girka runduna irin wannan, wanda zai yi aiki na ya kare kasashe da ta'addanci kuma da juyin mulki.
Zai mai gurbin haɗin kan da kuke da shi na yaƙi da su sauran kasashen da kuke yaƙi tare da su ya zo yanzu ne? Koko wannan sabon kungiya ce
ko wancan tsohon nan? Ban halarci wannan taron ba, amma abin da na sani irin wannan niyyar tana da kyakkyawa, sai dai tana da wuya aiwatarwa.
Ina magana mai da yan gudun hijira, da akwai yan gudun hijira da yawa a Tilaberi, Difa, daga Niger, daga Nigeria, Mali da sauransu. Na san ka alƙawarin da za ka yi ƙoƙari ka mai da kowa ƙasarsu. Ina yake a kan wannan lamari?
To wannan ko min son da muke mu mai da su in kwanciyar hankali bai tabbata ba, yanda suka hito ba zai yiwu ba. Ƙasar Mali yau ba mu zancen mu mai da ƴan Mali can, saboda al'amarin ya ƙara taɓarɓarewa. Ƙasar Najeriya kuma muna da program da muka yi da gwamnan Borno, Professor Babagana Zulum. Akwai ma mutanen Malam Fatari da aka mai da kuma kwanakin baya an samu matsala, su ma sun dawo nan Boso. Amma muna bisa wannan ra'ayin nan namu. Shi gwamna ne mai aiki, yana da ƙoƙari ƙwarai, kuma shi ya san amfanin komowar jama'a a fannin tattalin arziki har ma da a fannin tsaro. Insha Allah har yanzu ba mu cimma burin nan namu ba, amma za mu ci gaba da ƙoƙari domin hakan ya tabbata.
Da zaman ta magana uranium, kwanan baya ƙarin da aka yi farashin man gas ya jawo matsaloli, ƙarancin kaya da sauransu, kuma sannan mutanen Agada su ma sun jima suna kuka game da cewa tun da aka fara haƙa uranium shekaru 40 da suka wuce ba su samu amfani da yawa ba, sai dai su samu maguba da suke ta shaƙa da sauransu. Kana labarin koke-koken mutanen Agada suka wannan?
Ina da wannan labarin, amma ka san ƴan ƙungiyar farar hula suke irin wannan magana.
Amma ba gaskiya ba ce?
Tana da ƙamshin gaskiya, amma ba gaskiya ba ce gaba ɗaya. Duk inda ka ga ana haƙo ma'adanai a duniya, baka taɓa jin mutanen da suke ƙasa sun ce mu mun yi wadata sakamakon haƙo ma'adanai da ake samu. Amma ba a iya a ce kasar Agadez ba ta ci moriyar haƙan uranium a wannan ƙasa. Yanzu haka abinda muke ba ma meri na wannan ƙasa na kuɗi ya sa sun kasance daban da sauran meri na Niger, banda irin abinda aka yi.
An ce musamman tun lokacin da aka rufe kamfanin Faransa nan, komai naka ake kiran shi, mutane sun rasa aikin yi da yawa.
Tun da an rufe abin nan. Tunda an rufe kamfani.
To mutuncin hanci wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan alƙawuran ka na kamfen. A ina ake wajen yi a ƙarshen hanci da rashawa? Mutane cewa har yanzu akwai cin hanci kamar yadda ake shi a makwabtan ƙasashen, makwabtan da ke makwabta da kai. Ina ake yanzu a ƙoƙarin da kake naya ƙarwar nan ake yi cin hanci da rashawa?
Ai, bani iya ce maka cin hanci ya ƙare a ƙasar Nijar. Amma babu shakka an samu sauƙi, kuma muna yin nazari domin mu samu salo hiye mai kwari na mu yaƙi.
Amma ita zai tun da ka zo, akwai wanda ka kama da batun cin hanci da rashawa a Nijar?
Na kama
mutane,
na kama minista guda, na kama ƴan kasuwa, na kama masu manyan aiki na Tresor. Muna da kaman mutum 30 wanda muka kama sakamakon irin aika-aikan da suka aka iske su da su.
Shugaban Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Zahra'u, likitoci da wasu mawaka da wani ɗan ƙwallon ƙafa na cikin wani rukunin Iraniyawa wajen 20 da ke fuskantar hukuncin rataya, yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin tauna tsakuwa saboda ayar zanga-zanga ta ji tsoro, a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam. Hukuncin kisa da aka aiwatar a makon jiya kan Mohsin Shikari da Majid Reza Ranabat, dukkaninsu ƴan shekaru 23, kuma mutane na farko da aka kashe saboda rawar da suka taka a zanga-zangar, ya janyo Allah wadai, musamman ganin yadda aka kashe Ranabat ta wajen rataya shi da sandar ƙarfe ta motar aiki. To amma ƴan raji na gargaɗin cewa labudda za a ci gaba da aiwatar da hukuncin kisan, muddin duniya ba ta ɗau mataki mai tsauri ba. ganin cewa tuni ma aka yanke ma ƙarin mutane wajen 12 hukuncin na kisa kan zanga-zangar, sannan kuma wasu wajen 12 su ma ana tuhumar su da aikata wasu manyan laifuka. Rundunar sojin Amurka yau Laraba ta kaddamar da bataliyar sararin sama a Koriya ta Kudu a hukumance, wanda wannan mataki ne da zai baiwa Amurka damar sa ido kan take-taken manyan abokan gabarta su Koriya ta Arewa, China da Rasha. Wannan fara aiki da bataliyar dakarun saman Amurka na sararin saman Koriya ta yi da zuwa ne bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami masu iya ɗaukar makaman nukiliya waɗanda za su iya dira kowane waje a Amurka. Akwai wata barazana ga rayuwa a tazarar mil 48 arewa da mu, wadda barazana ce da tilan ne mu yi shirin tunkara, mu yi shirin kare kanmu daga gare ta, kuma idan ta kama ma mu murƙushe ta, a cewar laftana kanar Joshua McMillian, hafsan hafsoshin sabuwar bataliyar ta sama a yayin hidimar kaddamar da bataliyar a Osan, yana mai ambatar Koriya ta Arewa a fakaice.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu waiwayi batun kwallon kafa. A yau ne kasar Morocco da Faransa za su fafata a zagayen gab da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasar Qatar. Wasan zai biyo bayan nasarar da Argentina ta samu akan Croatia, wacce ta ba da damar samun gurbin zuwa wasan ƙarshe. Abokin aikina Mahmud Lalo ya tuntuɓi Abdulkarim Etsoho mai sharhi kan ƙwallon ƙafa, inda ya fara da tambayar shi yadda yake kallon wasan na Morocco da Faransa zai kaya a yau.
Ba shakka wasa Faransa da Morocco wasa ne da ba zai ɗau hankali matuƙa da gaske, amma kamar yadda jiya muka gani Argentina ta tsallaka wannan mataki, kuma ta ga a baya dama kusan sau biyar tana buga wannan wasa na ƙarshe, wanda a jiya kusan karo na 6 kenan ta kai. Wannan ƙwarewar da saba zuwa gurin ta taka rawa, ba mamaki wannan zai yi tasiri a wasan da za a buga yau da Faransa da ita Morocco. Kaga Morocco kusan karan farko ne za ta buga wasan dab-dab wasan kusan na ƙarshe wato semi-final, da haka komai zai iya faruwa a wasan, kuma za a iya ganin sakamakon da kusan za a ce ba zai ba da mamaki ba. Dama nasara ta Morocco ita ce za ta zo da mamaki, amma nasara ga Faransa wannan abu ne da kusan duniya ma kusan za a ga sharhi ko kuma hasashi ya fi ƙarfi a kan wannan.
A matsayin ku na masu sa ido kan harkan ƙwallon ƙafa, wannan karo shine kamar yadda ka faɗa na farko da aka sami wata ƙasa daga nahiyar Afirka ta kai wannan mataki na semi-final. Kamar me kuke ji mutane suke faɗa a kaman gari da sauran wuraren da ake yin muhawara kan ƙwallon ƙafa dangane da wannan matsayi da Morocco ta taka?
Na'am, ka san abin ne ya zo da wasu abubuwa da kusan ya bar mutane da tattauna a kai sosai. Kusan dama an jima ana ganin kamar kasashen Afirka sun taso ko sun kai matsayin da ya kamata a ce ana buga da su a duniyar ƙwallon ƙafa. To amma sai wasu suke ganin kamar dama can danne kasashen ake na Afirka. Za a ga misalai da dama mutane sukan kawo na abin da ya faru, misali kamar shekarar 1990 da kamar ta je wasan dab da kusan na ƙarshe. Ana ganin an cire ta ne a ƙarin lokaci wato extra time. Mara abin ya zo da wani tsari ne na an shigo da wasu dabaru aka fitar da kamaru. Haka shekarar 2002 an cire Senegal da ƙwallon da ake kira golden goal, wato aka sa ma ƙwallo a ƙarin lokaci na extra time an tashi daga wasa kenan. Aka cire Senegal 2010 kowa ya ga yadda aka cire Ghana wasansu da Uruguay, wanda kusan suna ganin mata ban sun zo jefa ƙwallo a raga su ware zai fi kamata. Kuma ake zuwa bugun da ke sai ne tsara raga a cire shi. So ana ganin duk wannan damar wancan ce dama da Afirka za su kafa tarihi sai ake samun matsala su yanzu. Da haka da dama za a ga ana tattauna a kan dama Afirka suna da damar zuwa gurin, kamar ana danne su ne yanzu lokaci ya yi kuma da za su so zuwa. Da haka wannan kusan shi ne abubuwan da za ka ji fi yawa a bakunan mutane.
Abdulkarim Etsoho kenan mai sharhi kan ƙwallon ƙafa a hirarsu da Mahmud Lalo. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu ranar barkan mu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta 2022 mai ban kwana, za mu duba bayanan mai kamfen ɗin zaman lafiya a Arewa, Pastor Yohana Waide Boru, mazaunin Kaduna wanda ke da ra'ayin yankin Arewa zai iya dawowa Garau matuƙar aka bi wasu matakai masu ma'ana. Bayan nan za ku ji bayanin wani dattijo kan yadda yankin Arewa ya zama a halin niyasu ta fuskar tsaro.
Arewa zaman ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamfansiya.
Bai cin haka manya akwai wanda a Arewa ana cewa babu da ta Arewa don sai maka akwai su. Wallahi akwai manya a kowane war za ta samu wanda in ya yi tari talakawa za su ci. An nemi irin warar nan mutanen ranka yadda in an neme su suna nan kuma talakawa za su iya jami ka ga wanda ke da kima a gurinsu kuma alimin addini ke da kima a gurinsu. Ko kuwa ga wannan dan siyasa ke da kima a gurinsu akwai masu riko amana, akwai masu tausayin talakawa, akwai masu imani, akwai masu tausayi. To in an samu wurin nan wallahi ba wurin da za a je kollardi ko gunduma ba za a san irin wannan mutanen ba masu fadaji ne. To an nime su amma za a zo a makallewa mutane a kawo mutu a dora wurinsu da talakawa ba su san su ba, ba su yarda da su ba, a kawo mutum daga Kano waye je sasanta a Sokoto, sai da gumurin Sokoto waye je sasanta a Adamawa State. Ba daidai bane. Sun san junansu, su zauna junansu, su tattauna da junansu, sai su kai wa gwamnati ga abin da muka yi. In sarakuna sun gama duka yau a ce Kaduna North, mun gama Kaduna North, talakawan duka. Wannan Fulani, ai zafi da suke ji, ana kira Fulani yanzu akwai ardoji, su Alame Telu, akwai lokacin na kira wani na gaya musu, ina da jinin Fulani. Don da haka ina so ga abin da ke faruwa, me ina mafita wallahi sa, this person bana son faɗi sunan shi, ina magana da shi. Ya bi ardoji over 200 ya magana da su throughout the whole night. Sai irin su ɗin na safe muka yi magana da shi, yace na yi magana da su kuma abin da ya ga min wannan bafin ya ga min wallahi sa ba abin da ya faru. To just one person kenan ka amfani da shi ya iya fitar da, ya iya kwantar da zukatan al'umma tsakanin kabilu da Fulani ne, ya kwantar da zuciyarsu. Kuma har yau ɗin sa ina magana 2017 kenan ya magana roke shi ya magana da mutanen, har yau ɗin ba ta samu rigima wannan local government ba, ba ta samu rigima da wurin mutanen ba, kuma akwai Fulani a cikin su. To ranka yi daidai, just one assignment kenan aka yi. Nawa na gwamnati kashe a biliyoyi, a ce za a bai wa sarakunanmu, just every district, every ward, a ba su, a bai wa sarakunan hakimai, a ba su just 50,000 to coordinate their people, allowance nasu kenan, a bai wa ma'angwani 20,000, a bai wa dakace 30,000. Wallahi in za a yi wannan duka a Kaduna sai za a zauna lafiya.
Pastor Yohana Waidi Buru, abinda ya kawo ma duk wannan tambayar ra'ayoyin wasu masu sharhi ne cewa idan ma za a gyara yankin Arewan to ba kamar zai dawo kamar da ba, sai dai a yi daidai gwargwado kawai, don an ce madara ba ta zubewa ƙasa a iya kwashe ta duka, wato ma'ana ya bai riga ya ɓaci gaba ɗaya, sai dai a yi daidai gwargwado. Amma yanayin da kake magana ka nuna abubuwan za su iya gyaruwa kuma su dawo kamar da ɗin.
Ai mu masu imani ne Adamu, na farko za a ce mana ba sahihin malamin Arewa na musulunci, za a ce ba sai yi malamin addinin Kirista Arewa, kai ko maguzawa ɗin nan mu ne masu shiga lungu da sako-sako kauyuku mu je mu haɗu da talakawa, mu ne za mu tsallake mu je mu zauna da masu bautan aradu, masu bautan macizai a wasu kashashe, mu je su durumin su mu zauna da su mu ji a tsallake damun su. Ai shi yasa muna san mun fi san damun talakawa sai da yadda kake tunani. Yau in ana magana ina sahihin malamin addinin musulunci ko na izala ko na darika ko na shi'a, ina malamin addinin Krista na Catholic ko Orthodox churches ko Pentecostal ko Evangelical or Protestant, akwai Khan, akwai PFN, akwai Jamaatul Nuras Islam, akwai kuma Tijan Islam, a kira su, akwai malaman su. Amma biyar su yarda da su, wallahi ina tabbatar maka sai dai in bamu koma ga Allah ko kuwa bamu yi niyyar din ba, shi yasa ba za mu gan abin za ta iya faruwa. Ko me na iya faruwa? duk wanda ya tuba ga Allah dole ya koma ga Allah wallahi Allah mai jin kukan talakawa ne duk wanda ya kuka kansa da Allah Allah mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne wallahi Allah na ba mu dama muna da ki ne amma ranka dai ina ce yau bana so abokantaka da kai mu'amala da kai ai ba dole zo ne aiko to haka man baka so mu'amala ni kai ka ce ba mu'amala tsakanin da kai amma in ko na yadda da kai ka yadda ne zamu zauna mu zama abokai na har abada to dan haka mu je jana yaudaran kanmu
da kata a nan mai bishara dan zamu ji abin da ɗaya daga dattawan ƴan siyasa a arewa a jiyan Akko Lamido Umar Cikaire ke fada kan yanda tun ana rikicin makiyaya da manoma a sulhunta a zauren Jauro ko mai gari ko wajen DPO ƴan sanda yau lamarin ya sauya zuwa gagarumin kalubalen tsaro
abin juyayi ne abin kaito Allahu Akbar da Allah ya sa muna da dattawa waɗannan abubuwa ba za su tabarbare su kai haka ba amma duk da haka dole waɗanda suka rage na zamanin ma su ma muna tsammanin da ya kamata dattawan arewa ya kamata su yi magana abubuwan nan yanda suke tabarbarewa eh kenan na biyu musamman makomar mu a arewa yadda muke ta jagwalgwala kanmu kuma in ba mu yi sa'a ba mu din ne kuma zamu zama sanadin wato kawo baraka a kasar gabaki dayanta domin idan arewa bata daidaitu ba bata saitu ba bata zanna lafiya ba to duk Najeriya ba za a zanna lafiya ba idan kuma arewa Allah ya sa ta saitu ta daidaitu ta zanna lafiya to mu ne ƴan sanda mu ne sojojin Najeriya ba wai wanda suke damara ba dama mu ne zaman lafiya mu ne kuma amincin kasan nan za a samu zaman lafiya kowane bangare da abin musamman abin da ke faruwa da waɗanda ba su san tarihi ba yaya aka yi mu arewa muka soma yaya aka yi muka taho har zuwa yanzu su dai abin da ya dame su kawai yanzu daɗin rayuwar duniya kawai da majibi da abubuwa da ake kallo na fina-finai na abubuwan Facebook na abubuwan television ana kallon waɗansu wurare saboda haka kuma sai muna nausosu muna wato muƙarana da abin da mu arewa muke ciki alhali kuma duka tarihinmu daban da ƙasashen da muke maganan nan mu mun yi sa'a Allah ya taimake mu addini ya saita mu ta albarkacin wato jaddadawa da Sheikh Usmanu Yamana da sauran malamanmu har yau a cikin duniya muna cikin waɗanda suke na gaba a wajen aida musulunci da kuma bin Allah da manzonsa amma kai to abubuwan suna ba a ci a gurguje kaman walƙiya musamman abin da yake shine tushenmu shine duk abin da yake ba mu fitila mu shugabanci ƙasa ko mu taimaka ƙasa ta zanna lafiya ko ta ci gaba ko shugabanci duka addini mu na musulunci ne amma abin kai to yanzu ga yanda muke kakkarya addinin musulunci ta kowane bangare kun koma wato kungiyoyi abin bakin ciki malamanmu sun koma tsakanin su banda jayayya ba abin da ake yi don jayayyan nan an manta da ma jama'ar da ya kamata a koyawa ya za su yi su san Allah yadda za su yi wa Allah ibada yadda za su yi mu'amala a zanna lafiya tsakanin juna kamar yadda da ake duk sun manta sun koma jayayya duk wani malami inda ya kai in ya faɗi magana za a samu wani wanda zai mai da martani akasin abin da ya faɗa ko ya fahimci abin ko bai fahimta ba kuma za ka samu malamai suna kawo kamar ijtihadin su abinda su suka yi bincike ko suka fahimta maimakon su bar shi tsakanin su su da waɗanda kaɗan waɗanda suke da irin fahimtar su sai su watsa shi akan jama'a gabaki ɗaya sai a kama jayayya abin bakin ciki to wannan shine fitinar da muke da ita yanzu wannan shine dan tsokacin da zan yi arewa to in dai arewa ta gurɓace to Najeriya za ta gurɓace yawa in arewa ta saitu wallahi Najeriya da yaddan ubangiji za ta saitu yadda arewa ta gurɓace kuma to haka Najeriya za ta gurɓace
Alhaji Lamido Umar Cikaire akwai bayanin da kai inda kai juyayin rasa dattawa akalla su waɗanne ne waɗannan dattawan da aka rasa kuma da rashin su yasa gyaran nan yake wahala
dattawa da muka rasa su ne wanda za su tsaya ba su da kishi sai jama'ar arewar kuma babu bambancin wato addini ne ko kabila ne a duk jama'a ake yi wa domin sai an yi wa jama'ar duka gabaki ɗayansu sannan a zanna lafiya har kowa ya yi addininsa to yanzu sai muka rasa kowa ya ɗauki ɓangare musulmi mun ɗauki ɓangaren mu ba ruwanmu da waɗanda ba musulmi ba mu waɗanda ba musulmi ba sun ɗauki ɓangarensu babu ruwansu da mu saboda haka kowa ya juya ɗan uwansa baya to kaga wannan abin baƙin ciki ne abin kaito ne a arewa
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin wannan mako, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da ci gaban bitar.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To madalla an gaishe ka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya tuno daga mai sauraronmu na yau da kullum, Shehu Adamu Rajau. Ya ce batun gaskiya bai kamata a ce an kyale zargin da honorable guda duka zaure yi wa babban bankin Najeriya ba. Na wawa da trillion naira ya buruwa ba. Domin daidai inda kaga hayaki na fita, to tabbas akwai alamun wuta a wurin nan. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Malam Hussein Dangote Karasuwa. Tare da Baba Gana Alhaji Nucewa cikin daga jihar Yobe. Suka ce maganar matakin da babban bankin Najeriya na ka'idar cire kuɗaɗe a rana da bai wuce 20,000 ba. Wannan sam ba daidai bane. Ganin yadda wasu masu ƙananan ƙarfi za su shiga wani hali. Don haka, ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi dogon nazari kafin ta fara amfani da wannan doka. Tun kafin al'umman Najeriya su shiga wani hali na takura da damuwa. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu. A ra'ayin Kwamar Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Sunusi Madattai da Magaran da Haddabu mai kwamfuta mai yama da Kwamar Ibrahim Lara Gapta shi ne suna ta yi 'yan wasan ƙasar Maroko addu'a Allah ya ba su nasara. Su doke ƙasar Faransa da ci 5 da nema a gasar cin kofin duniya da za a yi a yau Laraba. Ku tashi lafiya BOA, mun gode. Daga nan sai kuma wasiƙar Baba Gana Alhaji Nucewa Cakal tare da Malam Usaini Dangote Karasu daga jihar Yobe. Suka ce sun shigo wannan shiri ne domin su taya tawagar ƙwallon ƙafar ƙasar Maroko fatan samun nasara a tarawar da za su yi da Faransa a wasan kusa da na ƙarshen cin kofin duniya. Dake gudana a Qatar. Sai kuma sakon Kabir Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga suka ce shugabannin Afirka dake taruwa kasar Amurka muna addu'ar Allah ya dafa muku wajen cimma muradin nahiyar tamu a alaka da Amurka. Ba wai ya zama cewa kasashen namu su zama saniyar tatsar kasashen yamma wajen biyan bukatun kansu da kansu ba na Afirka ba. A ƙarshe suke fatan Allah ya ci gaba da buɗe wa ƙasashenmu ƙofofin samun ci gaba mai ma'ana. Ƙarshen saƙonnin kenan, mun gode.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a taƙaicen, tattalin arzikin India na saurin bunƙasa fiye da na kowace daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya, wanda don haka ta kama hanyar zama ƙasa ta uku a ƙarfin tattalin arziki kafin ƙarshen wannan zango na shekaru 10 bisa ga hasashen tattalin arziki. Yayin da kamfanoni ke ta bunƙasa suna kuma ƙara ma ma'aikatansu albashi, al'amarin na ƙara ƙarfin gwiwa ma ƙwararrun ma'aikata. Akwai hasashe masu kyau game da tattalin arzikin India. Bugu da ƙari, tsakanin abokanmu sai kaga ana ta canza aiki, ana komawa wurare mafiya fa'ida. Mu ma kwanan nan matata ta samu wani sabon aikin, a cewar Jaydeep Manchatan, wani ƙwararre kan sha'anin talla da ke birnin New Delhi. Masu gabatar da ƙara a Amurka sun samu wasu rashawa 5 da Amurkawa 2 da laifin samo ma rasha wasu muhimman bayanai kan fasahohi da makaman yaƙin Amurka. Mutane 7 ɗin da ake tuhuma na da alaka da wasu manyan kamfanonin na'urori a dake nan ƙasar.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. A dakace mu a shirin mu na yau da gobe idan Allah ya kai mu da daddare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, da kuma wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da mai bada umarni Julie Ledes Gresham da ma injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke